Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 1 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai.
Kasan Ukraine da kasashen yamma sun kira ga kasashen duniya da su goyi bayan wani daftari a zauren Majalisar Dinkin Duniya na yin Allah wale da mamayar da Rasha ta yi wa kasan Ukraine. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun dauki matakai na ban mamaki don katse kasar Rasha daga tsarin hada-hadar kuɗi na duniya. Haka kuma za a ji cewa dabban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja a jiya Litinin.
To, kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fama da matsalolin tsaro kulle yomi.
Alhaji Garba sun kashe shi da kanene garin Illela ma an kashe wasu Ibo aka dauki wasu aka ce da su masu aiki gidan wani ruwa nan a Illela a garin Ambaru da take wajen mutum takwas an halbe wani yaro shi kuma
shin wace rawa ofishin jakadancin Najeriya a kasar Romania mai makwabtaka da kasar Ukraine ya taka wajen sauƙaƙa ma ƴan gudun hijira ƴan asalin Najeriya bayan barkewar yaki
daga lokacin suka turo cewa duk wasu masharuɗa da na shiga kasar da yawan su sun sassauta su saboda ya kasance an taimaki mutane
kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sakkuto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya kasar Ukraine da kasashen yamma sun kira kasashen duniya jiya Litinin da su goyi bayan wani daftarin kuduri a majalisar dinkin duniya na yin Allah wale da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tare da yin kira ga gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai harhar a birni na biyu mafi girma a kasar na Kharkiv mu a yau muna cikin wani muhimmin lokaci na tarihi in ji zakaran tarayyar Turai Olaf Skog ga kasashe mambobin kungiyar a madadin mambobin kungiyar tarayyar Turai 27 sau da yawa a baya kasashen duniya sun kasance masu kawar da ido ko kuma yin tafiyar hawainiya a lokacin fuskantar bala'o'i kasashen yamma da Ukraine sun bayyana rikicin a matsayin barazana ga ka'idojin majalisar dinkin duniya yarjejeniyar da aka fa a cikin 1945 da kuma tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar Rasha daga tsarin hada-hadar kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar Ukraine tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na ruble a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje. Tare da takaita ikon bankuna na yin mu'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safiya jiya Litinin ne ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramta wa kamfanonin Amurka yin kasuwanci da babban bankin ƙasar Rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na ƙasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasar. Wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke riƙe da kadarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na ƙasar Rasha. A lokaci guda kuma gwamnatoci a duniya ciki har da kasashen mambobin kungiyar tarayyar Turai da Birtaniya da Japan da Singapore da Australia da sauransu sun ba da sanarwar takunkumi iri ɗaya. Ɗaukar wannan mataki na zuwa ne akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na yanke wasu bankunan Rasha daga tsarin hada-hadar kuɗi na SWIFT wanda bankuna ke amfani da su don sauƙaƙe hada-hadar kasuwanci da duniya. Tsarin SWIFT yana da muhimmanci don gudanar da harkokin kuɗaɗe a faɗin duniya cikin sauƙi. Dabban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja a jiya Litinin, inda suka yi kira ga zaman lafiya a Ukraine tare da neman hukumomin Najeriya da su kwashe ɗaliban Najeriya da suka makale a cikin ƙasar da yaƙi ya daɗe ta. Hukumomin Najeriya sun ce zuwa yanzu ana fafutukar ganin an fitar da ɗaliban daga Ukraine. Iyaye da 'yan uwa da abokan arziki na ɗaliban Najeriya da suka makale a ƙasar Ukraine sun yi tare da waka yayin da suke yin tattaki a kofar ofishin jakadancin Rasha dake Abuja na Jelitinan inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a Ukraine tare da gaggauta kwashe daliban Blessing Kerry na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar.
We need peace because of our children. We know what our children that is went there or our sister or our brother to go there and perish.
Ta ce muna buƙatar zaman lafiya saboda ƴaƴanmu. Ba ma son ƴaƴanmu a can ko ƴan uwanmu su je su halaka. Muna son su zauna lafiya su dawo Najeriya lafiya. Hukumomin Najeriya sun kasa kwashe dabban ƴan ƙasar da suka hada ɗalibai kusan 5,600. Da ke kiran a lokacin da rikicin ya fara a rufe filin tashi da saukar jiragen sama da na jirgin kasa daga Ukraine tun bayan da sojojin Rasha suka fara mamaya a makon jiya wasu ƴan Najeriya sun bi sahun ƴan gudun hijirar da ke kokarin tserewa daga ƙasar Ukraine da kafa zuwa ƙasashen Poland da Romania akwai rahoton da ke cewa ana hana ƴan Afirka shiga Poland yayin da ake barin ƴan Ukraine su tsallaka kan iyaka
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda sassan arewacin ƙasar ke ci gaba da fama da ta'asar ƴan fashin daji ko ƴan ta'addar daji kamar yadda hukumomi suka ayyana su. Muhammad Nasir gare ka.
Har yanzu dai ƴan Najeriya musamman na arewacin ƙasar sun kasa samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke hana su bacci da ido biyu rufe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar gabasar jihar Yajima yana fuskantar irin waɗannan matsalolin. Wasu lokuta ko an ga alamun sauki sai matsalar ta waiwayo. Yanzu haka al'ummomi da ke ƙaramar hukumarkin Ilela garin da nan ne Najeriya take makwabtaka da jamhuriyar Niger suna fuskantar ƙaruwar matsalolin domin kusan safiya duk ta Allah sai an samu rahoton kai hari ko a kashe ko kuma a sace mutane. Bello Isa Ambarura shine wakilin jama'ar yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Akwai wani kaunan gidan kamar cikin kasar Araba bayan sun kama mutum sun sako shi sun ka sake biyo kuma aka kama shi a Lagos Garba sun kashe shi da kanene. Garin Ilela ma an kashe wasu Igbo aka dauki wasu aka ce da su masu aiki gidan wani ruwa nan a Ilela. A gidan Ambarura da ke wajen mutum 8 an halbe wani yaro shi kuma wanda yake nan yana jiya Allah da yasa akwai sauran kwana gaba mun dai koka yanzu abin yanzu kamar idan hukuma ma ba ko ka magana iyaka dai ba ka dai hodi ne kawai tsakanin da Allah mu dai ba mu ga amfanin wani matakan tsaro da aka ce an dauka ba
kauyen Dambar Dukko kauye ne wanda aksarin sa Fulani ne a ƙarshen makon da ya gabata jama'ar garin sun tsinci kansu cikin tashin hankali sanadiyar wani hari da aka kai garin wanda suke tumar Hausawa ne suke kai harin inda aka kona gidaje tare da lalata dukiya mai tarin yawa
sunana Abdullahi Zako wallahi muna cikin juyayi da alhini akan abin da ya faru aka samu gidajen da aka kama banka musu wuta akwai yaranmu da an ka tarar da su wasu an bubbuge su yanzu haka akwai saura na asibiti wallahi to yanzu dabbobi ina gani insha Allah za a samu kusan akuya 6 ko 7 sannan akwai shanu guda 3 da bamu gani ba har yanzu sannan sun kashe su magana zabbi ko kaji su bila adadin kashewa suke suna dauka nan da kake gani an kone gero da me yayi 50 ciki da harawa da kankare yayi 300
mai garin Dambar Dukko ya ce abin ya zo musu da mamaki domin suna zaman lafiya da Hausawa kwatsam sai ga wannan harin an kawo musu
yanzu kira na gare su ina son da Fulani da Hausawan a zauna lafiya da duk sauran kabilar da a cikin garin ga don muna da habuzaye
na nemi janta bakin rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan batun amma dai abin ya fuskara sai dai dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Ilela ya ce bayanin da ya samu shine lokacin da aka fitar da ki wasu barayi da suka shiga yankin sai suka ruga a guje zuwa garin na Dambar Dukko kuma aka bi su a garin
cikin waɗanda aka kama cikin waɗanda aka gabata kaji da su sai ga cewa akwai mutanen gida ciki wanda suna matsayin format na samu tabbacin ga mutumin Dambar da ya kira ne cewa an samu mutum biyu mutanen gida ne illa ne mutanen gari suka wob suka hasala suka je suka kone suka banka ma ruga illa ne wuta
kawo yanzu dai jagoran al'ummomi a yankin na ci gaba da neman yadda za a shawo kan irin waɗannan matsalolin da yanda su kuwa jama'ar da aka konawa gidaje da kayayyaki ke ci gaba da neman agaji matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da daidaita yankunan Najeriya tare da kasara jama'ar ta a sassa daban-daban Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya.
Kimanin mutane 20 ne aka kashe a gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo a wani sabon hali da wasu ake zargin ƴan kungiyar ƴan tawayen Allied Democratic Force ADF ne suka kai, inji masu sa ido a jiya Litinin. Akalla farin hula 20 ne aka kashe a ƙauyen Kikura, yankin Bene ta arewacin Kivu a daren Lahadi. Ana zargin kungiyar ADF, inji kungiyar da ke sa ido kan lamuran tsaro ta KST ta Amurka da ke zaune a kasar a shafinta na Twitter. Ricardo Rufandi, shugaban wata kungiyar gamayyar kungiyoyin ƙasa da ƙasa, ya tabbatar da yawan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya buƙaci sojoji da su ɗauki mataki kan ƴan tawayen. Ana zargin kungiyar ADF, wacce kungiyar ISIS ta bayyana a matsayin reshenta. Ana zarginta da kashe dabban mutane a gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da kuma wasu har-haren bamabumai na baya-bayan nan a Kampala, babban birnin Uganda. Daga ƙarshe, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya Litinin don ƙaƙabawa ƴan tawayen Houthi na Yemen takunkumin hana shigar da makamai. Yana mai cewa suna barazana ga zaman lafiya da tsaro ga ƙasar da yaƙi ya daidaita. Mambobin majalisar sun ce ƴan tawayen ne ke da alhakin kai hare-hare kan fararen hula da jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Maliya da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Tunda kwamitin sulhun ya sanya dokar riƙe kaddarori da hana tafiye-tafiye da kuma takunkumin hana shigo da makamai a kan shugabannin Houthi da manyan jami'ai. Amma wannan ƙudurin ya ƙara faɗa takunkumin makamai zuwa ga dukkan ƴan Houthi.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa sani ba, ɗaya daga cikin matsalolin da mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa ita ce takwararar 'yan gudun hijira zuwa makwabtan ƙasashe irin su Romania. Rahotanni na cewa cikin 'yan gudun hijirar da suka gudu daga Ukraine zuwa Romania akwai 'yan Najeriya da ɗan dama. Don haka, Alheri Grace Abdu ta sashen Hausa ta tuntuɓi jakadiyar Najeriya a Romania ɗin Safiya Ahmad Nuhu ta wayar tarho, wadda ta tambaye ta ko akwai wani tanaji da aka yi don sauƙaƙama 'yan Najeriya masu kwararowa, sai ta ce.
Gaskiya ne, wato idan irin wannan yanayin ya sami kuma wani irin bangare ne na duniya, abinda yake mafi muhimmanci shine a samu wata hanya ta mafita da za a buɗa wa al'ummar da suke neman tsira daga cikin tashin hankalin da suka shiga. So a wannan bangaren zan ce Allah ya taimake mu. Romania sai ta taka wata babbar gagarumar rawa gaskiya. Tun kamun barkewar ma wannan tashin hankalin suka fara turo mana cewa ga shirye-shiryen da suke yi na misali shirye-shirye da tsari da ake yi na fitinar da ake tunanin maybe za ta iya faruwa. To daga sanda kuwa aka fara samun mutane suna shigowa refugees, daga lokacin suka turo cewa duk wasu ma sharuɗa da na shiga ƙasar da yawansu sun sassauta su saboda ya kasance an taimaki mutane. To banda wannan ma za ki gani in mutum ya shigo a duka bodoji hudun da suka buɗe na farko, za ki ga za a tarye su a yi ƙoƙarin sarrafa takardunsu, a ba su inda za su zauna, a ba su abinci, kuma a wasu wuraren ma idan ka ci sa'a ka shigo ta inda babu mutane da yawa ko cunkoso da yawa, har suna ba su ma za ki ga SIM card. Ni dai wannan ya burge ni saboda gaskiya ɗaya daga cikin abin da manema agaji suke nema shine su sanar da iyalansu cewa sun iso lafiya. To tunaninsu har ya kai ga bayar da wannan taimakon. To irin wannan gaskiya yana da matukar amfani.
Akwai dalibai da muka hira da su da suka bayyana cewa sun baro Ukraine dinnan ne ta kashin kansu ba tare da sun samu tallafi ko kuma taimakon ko wani jami'in gwamnati ko kuma wata hukuma ba, suka yi kokari suka shiga Romania dinnan. To suna bayyana cewa suna neman takaddu da za su samu su tafi gida Najeriya. Ku ne ofishin jakadancin Najeriya ne yake taimako domin samu waɗannan takaddu ko kuma ta kashin kansu ne za su yi? Kuma idan sun samu takaddun nan, ya za su yi su bar Romania?
To gaskiya ɗaya daga cikin abin da aka taimaka ma da shi tun farko shine da aka ma basu suka shigo ba takaddun. Kin ga yawanci idan mutum baya da takarda ba lalle ma a basu su shigo ba, to amma alhamdulillah sai suka bari aka shigo kasar. Saboda haka gaba ta gaba mu kuma sai mu ba su abin da ake kira ETC, Emergency Traveling Certificate. So yanda zai kasance duk wanda yake son abin da duk wanda ya samu matsalar takaddun su in muka ba su suma sai su tafi. Wannan shine abin da ya zama akan jakadancin ofishin jakadancin Najeriya, mu ne masu wannan damar.
Akwai wani bayani da ya fito daga Najeriya da ke nuni da cewa ofishin kula da harkokin kasashen ƙetare na Najeriya yana tunanin.
To sai a bi mu a shirin mu na hantsi a jifi gaban hirar jakadiyar Najeriya a Romania Dr. Safiya Nuhu da Alheri Grace Abdu ta sashen Hausa. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Sunana Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kabe, tsohon shugaban jam'iyyar ANPP CPC a jihar Kebbi.
Ina da abu guda biyu nan wurin. Ni dai na tabbata har ga Allah duk da ake adalci da mutunci da sani ya kamata ƴan arewa sun yi. Saboda babban dalili shine duk wanda anka ce an kashe ma nashi kuma ka ga yayi hakuri, to duk wanda aka yi yayi. Amma na san babban abu guda, ba na son a ce an raba saboda dan arewa ke mulki, ba na son a ce bakin mutan ya mutu hannunmu, a ce an raba Najeriya ga hannun dan arewa. Na ji daɗi na ji gwamnoni sun fara magana cewa su ba sa ciki. Amma da na ji magana su gwamnonin sun goyi bayansu, da na ji magana manyan ƙasar sun goyi bayansu, da zan ce a raba don na san insha Allah za su yi mucuta, za su ci mucutuwa. Duk abin da ake so na baiwa a arewa Allah ya ba arewa, sai dai in mun yi sakaci.
Sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad, shugaban a ƙasa a tsare a raka na shugaba Buhari. Innan ƴan Biafra kamar yadda na yi bayani da yara ne, kamar dai hauka suke yi. In ma suna son su tafi, su tafi ba su da fili, ba su da gonaki, ba su da komi, musu kuke ba su abinci. Allah ya ji kan mazan kwarai. Sardauna ya ce mana tun fil azan waɗannan inyamurai mu kai kasuwan duniya na Kwaja, mu kawo ragunan mu da abincinmu. Duk wani inyamuri da yake son ya ci abinci sai ya zo Lokoja, mu ba shi visa, in ya shigo sai a ba shi abinci, ya sayi abinci ya koma.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. In kan sarari shirin da muka yi makon jiya, kun san cewa mun fara muhawara game da makoman Najeriya idan yammuri suka samu abin da suke nema na ba su kasar su ta Biafra. Mun fara duba makoman kasar da idan a ce ga Najeriya babu yammuri a cikin ta. To amma a yau a cikin abubuwan da zamu taba, zamu duba idan aka biya wa su yammuri wannan bukatar tasu aka ba su wannan kasar, za ta tsaya da kafafunta, za su iya daukar nauyin ta kuwa? Sannan me yasa su inyamurai suka yi arziki a arewacin Najeriya amma ɗan arewa ba su arziki a ƙasashen inyamurai ne? Da dai sauran batutuwa masu alaƙa da wannan ba tare da bata lokaci ba, zan maida ku hannun Nasiru Adamu Hikaya da bakinsa Nasiru Zaharuddin da Yusha'u Aliyu.
Wannan Nasiru Zaharuddin, da zuwa kai abin da ka faɗa, to bari mu kuma fagen tarihi mana. Kace in ana so a yi ƙasar nan, to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali, ba sai an yaƙi ba. Amma in an duba tarihi, an taɓa yin yaƙin ba sasa a sanadiyar ayyana kasar Biafra da marigayi Odume Ojukwe.
An yi yakin basasa, amma shi kansa Ojukwu da ya ji an faro wannan abun Biafra din, ai ya fito kafin ya rasu, ya ga ƴan Biafra cewa a da na yi, kuma na yi da cikakken sanin abin da na yi, ban kuma damu da abin da na yi din ba, ba kuma wani abin da nake ji ban yi dar da abin da na yi ba, amma abin da na yi din nan ba za a iya yi yanzu ba. Kuma shawarar da ya ba na baya shine kada su yarda su abin da ya kokari yayi a lokacin. to kaga a yanzu ni abin da na dauka shine idan da mutanen da shi Yusha'u yake magana irin mutanen mu manyan mutanen mu yanda suke shigowa suna magana akwai lokacin da yaran arewa suka fito suka ce sun ba wa mutanen Ibo wasu ƴan makonni su ba arewa to da nan da nan manyan arewa suka fito suka ce a ba su yadda ba akwai gwamna ɗan Rufa'ima da ya fito ya ce duk inda aka ga waɗannan yara a jihar sa a kamo su to irin wannan abin ne tsammanin dattijai idan akwai dattijai a ƙasar Ibo ya kamata a ce sun yi irin wannan tunda aka fara wannan abin ba su fara fitowa sun ce wai su ba su ma yadda da abin da ake faɗa din nan ba sai kwanan nan bai fi ɗan kwanaki ba ma suka fito a matsayinsu na Ibo suka yi wannan maganar babu wani shugaban Ibo na ɗaya dai wai sun ce suna tsoro idan sun yi maganar nan watakila a kashe su watakila a kona gidajensu in ba sa nan to kaga babu shugabanci ma abin farko kenan babu shugabanci kuma idan aka ce an ba su ƙasar nan tasu zaunuwar ta ma zai wahala saboda me saboda idan dukkan Ibo da yake wasu bangarori na Najeriya kaman kudu maso kudu kudu maso yamma kudu kuma da arewa gaba daya zaka ga cewa iban da suke cikin kasar kudu maso gabas a yanzu duka ba su kai mutum miliyan 10 ba amma a maganar nan da nake da kai akwai dan Ibo sama da mutum miliyan 4 a jihar Kano kawai kuma ita kasar kanta da ake maganar kasar Biafra din nan ai ba tafi yawan jihar Niger ba tunda murabba'in gaba ɗayan ta murabba'in kasar jihar Niger wato kilomita 73,363 ne da 363 ita ko kasar ruwan nan da suke cewa za su biya fara din kilomita 72,363 to kaga duka abun idan ka dauki jihar Niger da jihar da wannan jihohi nasu guda biyar kaf kusan girman su ɗaya ne sannan ka dau yawan mutanen jihar Kano sun fi yawan mutanen da suke kudu maso gabas gaba daya
a yanzu maganar nasu tunda kace ba za su ma kasar ma zai wuya ce me yasa daga nan arewa kuke cewa su tafi su kama hanya kawai su je su yi kasar
to abin da yake faruwa shine mu mun ga anan arewa duk wani mutumin Ibo in yazo zaka ga wani yazo daga shi sai gajeren wando da singileti amma kafin ka ce kwabo ya zama shahararren mai kuɗi a wannan wurare na arewa kuma amma zaka ga duk wani mutumin arewa da yake kudu maso gabas da wuya ka ga wani yana da shago ko guda kwaya daya shago din nan ba zaka iya samu ba kai take daya na ƙasa ba wanda zai iya baka a ƙasar Ibo amma anan sun zo suna kwatsa gidaje suna abubuwa babu wanda ya tanka musu to kuma duk da wannan cewa babu wannan abubuwan babu wasu sana'o'i da mutanen arewa suke yi a kudu maso gabas alal misali in ban da yankan farce shushaina gadi daukar ruwa da kuma dako a kasuwa to kaga anan idan ka lura zaka ga cewa akwai kwara sosai da ake wa arewa shi yasa mutanen arewa suke ganin to idan haka ne mutanen nan ai gara su tafi kuma akwai zargi da ake da yawa cewa bata wa Najeriya suna ma a kasashen waje waɗannan mutane sun taimaka gaya wajen bata Najeriya sunanta ta ina zaka ga in dai harka ce ta cuku-cuku na 419 in harka ce na duk kwaya da wasu abubuwa waɗanda suke bata sunan Najeriya waɗannan mutane suna taimaka ainihin wajen yin waɗannan abubuwa saboda haka mutanen arewa suke ganin idan aka yi ƙasa babu su a ciki darajar wannan sabuwar ƙasar da babu su a ciki za ta ɗaukaka fiye da yadda wannan da ake gani yanzu sunan da za a bata zai canja irin waɗannan abubuwan kuma kaga da yawa daga cikin mutanen arewa za su sami ayyukan yi tunda yanzu sun bi duk akwai sana'o'i da babu yanda za a yi ma mutumin arewa ya shiga a arewa din balle ka ce za ka je can ƙasar Ibo ka ce za ka shiga irin waɗannan sana'o'in to kaga tun a nan maganar cewa Najeriya ɗaya ce ma ba ɗaya ba ce Najeriya a gurinsu ga yanda take amma arewa kuma ga yanda take
malam Shu Aliyu tun da zo kike kokari wata kila kalmar da baka yi amfani da ita ba kai tsaye ta Najeriya dunkulalliya ce ba kamar irin ra'ayin Malam Nasiru Zahiruddin ba. Bari kafin mu shiga ma abubuwan da yakin ba sa sai jawo da su tattalin arziki da sauran lamuran kasashen waje, akwai bambancin al'adu ai da abubuwan da suka shafi tsarin zamantakewa tsakanin mutanen nan na kabilar Igbo da yawancin yankin Arewa. Duk inda suke zaune a yankin Arewa za a ga suna da wasu al'adunsu na daban da ba shakka zai nuna kamar suna da yankin Arewa ne, amma kuma tamkar al'adunsu na wani ba su yadda al'adunsu na yankinsu ba.
Haka yake, kuma lokaci da dama akwai ɗabi'unsu waɗanda ya tasiri mai ƙasan, saboda wasu mutane ne waɗanda haziƙai ne musamman idan ka ɗauke su, idan ka zauna da su za ka iska cewa su ba su yadda da zaman banza ba, har sukan ce kai ba abinci, there is no food for lazy man, wai duk wanda ya tsaya ya yi daragwanci to ba zai ci abinci ba. To irin waɗannan abubuwa ya sa suka zama haziƙai kuma suke dagewa su shahara, kamar yadda Malam Nasiru ya faɗa, mutum zai zo bai da komai amma da ya zo saboda ƙwarewar da ya samu da dagewa zaka iske ya samu abin da yake so. Amma mu mutanen mu abin da nake so ka fahimta, yanda Malam Nasiru ya faɗa haka ne, ya a Najeriya nan Arewa ce kadai ta daji, wato ba ta iya taimakon mutanen ta a wasu yankuna. Yanzu ka dauka Yunusa na Bayelsa wanda ya je Cirani, da ya je Cirani bai dawo da komai ba, yar garin ya dawo da ita wanda ya kai shi gidan yayi, sannan duk girman Arewa ba wanda ya tsayawa da lauyoyinmu da masananmu a fito da shi. To kaga banda wannan ɗabi'u da kai magana na mutanen nan, akwai mu kuma namu ɗabi'un, mu a ɗabi'ance kamar Malam Bahaushe. Duk duniya Malam Bahaushe shi yana daga cikin wanda suke da yawon dambi, kawai a fita yawo daga nan a tafi can, daga can a tafi can. Kuma
Malam Shehu, wannan wata kila karamar dandin nan akwai waɗanda ba san ma'anar ta fasara wa mutane su fahimta.
Wato yawo, ka fita yawo daga gidanku kawai dan ka je ka ga duniya, ka ga yanda ake sharholiya, mai yiwa kai ma ka yi, in ka samu aure ka yi ka saka.
Yawon bariki kenan.
To ba zan kira shi yawon bariki, amma dai Bahaushe ya fi sanin sa da yawon dandi, don yawon bariki daban shi kuma. Amma kuma abin da nake so in tabbatar maka, a irin haziƙanci na Bahaushe da irin dagewa na Bahaushe, tun kafin a yi Najeriya mutanen nan Hausawa sun yi tafiya bayan Najeriya har zuwa tsakiyar Afirka da kafa kan kasuwanci, saboda haka su ma jaruman mutane ne. To a jarumci irin nasu da kuma yanda aka yi ƙasan, da aka zo aka yanke ƙasan, aka rage mu mutanen nan ƙarfi, musamman mu Hausawa da aka rage mana ƙarfi aka samu a cikin Najeriya, sai aka ɗauki suna wanda sunanmu ne, kamar yadda Malam
dama da wani waɗannan yankuna ne aka yanke daga jikin Najeriya ko Arewa.
To a gaishe ku malaman shirinku da kokari, to nan za mu tsaya yanzu sai rana wa cewa idan mun dawo lokacin da za mu duba wasu batutuwa da suka hada da shin wai ma inyamurai guda nawa suke zaune yanzu suna cin more arewacin Najeriya suna gudanar da harkokinsu na kasuwanci, sannan kuma idan abin a ce a bar inyamurai su je su kafa kasar tasu ta Bayafara ne, ta yaya wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya saboda irin kasuwancin da su inyamurai suke gudanarwa a sassan Najeriya daban-daban. Sai mun damu ku rana wa cewa ni ne Ali Mustafa Sokoto a madadin shi Nasiru Adamu kaɗin da kuma bakinsa Nasiru Zahiruddin da kuma Isha Aliyu, muke fatan mun baku lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A sayi kiran da kasashen yamma sun kira kasashen duniya je Litinin da su goyi bayan wanda farin kudirai a majalisar ɗinkin duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da yin kira ga gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da lakarin Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai harhar a birni na biyu mafi girma a ƙasar na Kharkiv.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato kenan agogon Ghana ƙarfe 7, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.